الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته To, ni dai ban san mutane ko shi ma yana cikin dalilan haɗin kai ne, in aka zo aka yi muhajara mai kyau wadda aka ba da ita a tsare ake buƙata a tafi kawai a aiki da ita sai a ce sai an yi ta aliki. Don Allah mu gyara wannan, kan mu mai da shi ya zama wani sha'adi. Yanzu wallahi lakcin nan da malamin mana kawai da salati aka yi muka tashi muka tafi. Ni dai ina ganin duk abu da za a kara ni dai daga ɓangare na ci gwalgwalo ne. So da ka waɗannan usul ɗin da malai ba, wallahi muna da buƙatar aiwatar da su a aikace. In akwai abin da zan kara shi ne wannan. Malai ya ba mu abin da ake cewa theoretical aspects, ababen da suke na tunani. To yanzu mu fito da su mu mai da su a aikace, a gan su a tare da mu. Wannan shi ne abin da zai cece mu. Kuma ka san shi ita wannan rabuwar kan, wallahi ta ishi kowa, hatta waɗanda suka jawo ta ta asali a addini masu aikata bid'a, wallahi su ma ta ishe su. Domin duk lokacin da ka zama sanadiyyar rabuwar kan al'umma, kai ma kuma sai wanda ya yarda da kai a rabuwar kan ya zo ya rabu da kai, ya kafa tashi. Wanda a wannan lokacin za ka gane damuwa da aka shiga a lokacin da kai ka zama sanadi. To yanzu ga shi kai ma an zo an rabu da kai. Saboda haka akwai ayar Ƙur'ani ƙwara ɗaya da ta haɗa mana alaƙar tauhidi da kuma haɗuwa kan al'umma. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Malaman mu suka ce wannan ayar ta tabbatar da mabda'a ka'idoji guda biyu, mabda'u tauhidil ma'bud wa mabda'u wahdatil 'abidi, wanda za a bauta wa ɗaya ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sannan su kuma waɗanda za su yi bautar al'umma ɗaya ce. Ba a sarrafa abinda ake buƙata shi ne a haɗu a yi addinin nan gabaki ɗaya. Hatta aljannar Allah wadda ita ce sakamako, aljannar ƙwara ɗaya ce, aljannar ƙwara ɗaya ce. Da Allah maɗaukakin sarki ba ishara yake so ya mana hannunka mai sanda a kan mahimmancin haɗin kai ba, to da sai ya sanya aljanna ta zama ba ɗaya ba. Amma aljanna ƙwara ɗaya ce, iyaka akwai gidaje a cikinta. Saboda ƴan uwa, mu yi ƙoƙari, ahlus sunna wal jama'a, mu yi ƙoƙari mu jalauta wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Nema ta haɗin kai, kada mu zama sanadiyyar rarrabuwar kan al'umma. Mai riƙo da waɗannan usul ɗin ne wahalarsu. Allah ya faɗa mana tuwa su guda takwas, waɗanda idan muka yi riƙo da su, su ne za su tabbatar mana da haɗin kai na gaskiya. Haɗin kai daban, haɗa baki daban. Wani mawaƙi a garinmu mai rubuta waƙa, marigayi Alhaji Abubakar Ladan Zaria, yana waƙa yana cewa haɗa kai ba wai haɗa baki ba, domin ai zalunci ko ai zamba ba. Haɗin kai daban, haɗin baki daban. Haɗin baki shi ne sai a ce waɗannan usul ɗin da malam ya ba mu ai watsi da su, kawai shi kenan, ba za a yi magana kan bid'a ba. Ba za a ce abu kaza ba shi a cikin addini ba, me yasa ake yi? Ba za a yi magana a kan cewa abu kaza shirka ba ne addini. Ba za a yi magana a kan tauhidi ba, wannan sunan shi haɗa baki.
kuma duk wanda yake kira zuwa ga wanda ya san ba gaskiya yake kira zuwa gare shi. Amma riko da waɗannan ka'idojin da aka tsatso su daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallama, ƴan uwa sun ishe mu su hada kanmu. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Shi yasa babban malami al-Imam Sufyan al-Thawri yake cewa antal jama'a wa law kunta wahdak. Idan kai riko da tuwasin nan duk jama'a suka watse suka ki zuwa su bi waɗannan tuwasin, to kai yadda cewa kai ne jama'ar da ake cewa ahli sunna wal jama'a, kuma ka tafi kuma Allah yana tare da kai, domin kana tare da littafinsa, kana tare da sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, kana kan fahimtar almajiran ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, wato sahabbai ridwanullahi alaihi, kana kan wannan, kana yin kokarin wajen at-ta'awun alal birri wat taqwa. Duk wanda zai taimaka zaka kaga ya dace, yana kan alkhairi, yana umarni da abu mai kyau, hani da abun da ba shi da kyau, zaka miƙa hannunka domin ka karfafe shi. Da sauran tuwasan da malama ya faɗa mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka, Allah ya tsara wannan gari, Allah ya ba wannan gari albarka, wannan masallaci Allah ya kara masa albarka, da masu masalli da masu kula da masallacin da sauran masallata da makwabtan duka masallacin, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi Allah ya saka alkhairi ga wannan ta'aliki da aka gabatar mana, Allah kuma ya ba mu iko aiki da abin da muka yi. Insha Allah za mu kira malami na biyu da zai gabatar mana ta'aliki, shi Muhammad shi Abdul Fadil Abu Uzair, wanda insha Allah ta'ala zai gabatar mana. Ina abin da na manta shi ne, waɗanda ba su taɓa ganin Malam Albani Zaria da idonsu ba, ta yau ga su ga sahabban Malam Albani. Wannan ɗaliban Malam Albani ne ya tunfil azan, kuma suna cikin waɗanda suka tsayu a kan makarantar malam har bayan babu shi. Muna fatar Allah ya gafarta wa Malam Albani, Allah ya mishi rahama, Allah ya haskaka makwancinsa, Allah ya mishi hukunci da gidan aljanna, su ma kuma Allah ya ƙara musu albarka da kuma wanzar da su akan wannan turba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akarmu kuma Allah da sunna ga kuma yau karama ta shafi ku
bajin baki da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ma zan goyi bayan maganar malami da ya ce da babu bukatan waɗannan ainihin wato talikat, amma wannan ɗin ma na daga cikin sabanin da malami ya ce Allah ya halice mu domansa. Yanzu aka gama gaya mushi, amma yadda sai ya ƙara sabawa ɗin, Allah ya gafarta mushi da mu baki ɗaya. A babu shakka, kamar yadda muka ji waɗannan jawabai, wallahi abu mafi muhimmanci da ya rage mana a yanzu shi ne mu ƙoƙari mu tabbata waɗannan abubuwa da aka gaya mana. Ma'ana tun da muka ji su yanzu, kuna ganin duk wani gaba da aka zo sai an ja ayar Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a tabbatar mana da waɗannan hanyoyi da ka'idoji da ake bi wajen samun haɗin kai. To abinda zai taimaka mu samu haɗin kan yanzu shi ne mai aiki da su kamar yadda malami ce. Babu shakka yanzu ya tashi daga duniyar magana sai ya koma duniyar aiki, to sai mu ga abin a aikace. Allah Ubangiji ya taimake mu. Yana daga cikin hanyar ko da za mu ainihin wato taimaki kanmu wajen mu rinka tabbatar da muna aiki da abinda malamanmu suka karantar da mu, shi ne kowannenmu mu yi ƙoƙari mu gane cewa bakunan malamanmu Allah ya sanya albarka a cikinsu. Saboda su suke magana a kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa al-ulama'u waratatul anbiya, waɗannan malamai su ne magadan annabawa. Kuma kowa ya san annabawa ba gadan dukiya da filaye da gonaki suka bari ba, innama waratul ilma, abinda suka gadarwa duniya shi ne ilimi. Da haka mu yi ƙoƙari mu yi riƙo da abubuwan da malaman nan namu suke gaya mana. Za kuma mu yi haka ne idan muka ba malaman matsayin da Allah ya ba su. Anzilun nasa
manazilahu. Kowannenmu mun san matsayinmu, to mu baiwa malamanmu matsayin da Allah ya basu. Mu rinka basu kunnuwa na saurare. Abin duk da suka gaya mana mu yi kokari mu tabbata su ne aiki da su. Sai ku ga Allah ya gyara mana al'ummarmu. Abin takeici ya yi yawa a zamani namu irin yau, wanda zaka ga abin da bai taka kara ya karya ba. Ma'ana ba ma matsaloli na furu'a da malam ya nuna mana ba a sabani a kansu ba. Matsaloli na shiriri ta musamman a zamani na social media. Kana iya ganin wata fitsararriya ita fa za ta fito ta yi wani magana na shirme a social media, sai ka ga malamai sun fara sabani a kai. Wannan malami na cewa ta kyauta, wannan na cewa ba ta kyauta ba. Ko ka samu wani malalaci cikin al'umma da Allah madaukakin sarki ya sifanta su da wawaye, wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun, wani sakare ya zo yi magana, amma ka ga malami ya mai da shi shine topic na da zai yi khutba akan minbar. Kaga al'umman namu kenan mun riga mun juyar da akalan wato hanyar da za mu bi mu samu ainihin nasara a rayuwarmu. Da haka yan uwa masu albarka, lallai ilallah mu gane cewa abin da ke rusa al'umma shine sabani. Wani malami yana ba da labari irin yadda wani dattijo ya nuna wa ‘ya’yanshi muhimmancin haɗin kai, ya sa su suka je suka taro tsintsiya haka zagoni na shara, kowanne ya zo da guda ɗaya, sai ya ce su ɓaɓɓalla shi. Nan da nan kowa ɓalɓalɓalla ya ɓaɓɓalla aka watsar da shi, ya ce su je su sake nemo irin wannan. Sai ya karɓa a hannunsu duka, sai ya tara su a wuri guda, sai ya ɗaure shi, sai ya rinƙa miƙa musu ɗaya bayan ɗaya cewa su falla shi. Sai ya gagara yanzu. To suka kasa gane mai dattijon nan ke nufi, sai ya ce to wannan shi ne wasiyyar da nake barin muku ko da bayan tafiya ne. Kun ga yadda kuka iya ɓaɓɓalla waɗannan tsintsiya ɗaya bayan ɗaya, to alaman yadda za ku ainihin wato hallaka kenan idan kuka raba kanku. Amma in kuka haɗe a wuri guda, to duk wanda ya nemi ya shiga cikin ku ba zai iya ba. To babu waɗanda suke buƙatar su zama tsintsiya maɗauriki ɗaya da Bahaushe ke cewa a irin zamani na yau kamar waɗanda suke ahlus sunna wal jama'a. Su ne kaɗai suka rage da suke baiwa addinin manzon Allah kariya. Wallahi duk wanda ba su ba, za ka ga wani ra'ayi nasa ko na malaminsa yake goyon baya, shi yake baiwa kariya. Amma sunnar manzon Allah da addinin da manzon Allah ya karantar sai ahlus sunna. To yau sai a samu ku kuma da kuka rage da za ku kare addinin manzon Allah, kuma ba abin da kuka tasa a gaba, sai ƙara rarrabuwa, sai saɓani. Anya za a ci nasara? Kun da ya ji an jawo mana ayoyin alarmomi duk sun karanta shi. Idan muka ainihin wato koma muna rarrabuwa, fa tafshalu wa tarhabu, wallahi daga nan za mu warwatse, ƙarfinmu zai ƙare. Wannan na daga cikin abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuka ga sahabbai suka kai labari, sun haɗa kawunansu, sun tsaya kamar yadda Allah ya ce wa tasimu bihablillahi jami'an, da haka suka ci nasara. Farisa da Rum a lokacin ba wanda ya kai su ƙarfi, amma sahabban nan sai da suka dawo su suke mulkin waɗannan ƙasashe. Da haka ƴan uwa masu albarka, mu yi aiki da abin da aka karantar da mu. Allah ubangiji ya haɗa kawunanmu, Allah ya tsayar da mu akan abin da yake daidai, abubuwan da suke kurakurai a cikin mu Allah ya gane da mu, sai ya ba mu dukan barinsu. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci da albarka, lokaci na tsakanin magariba da isha, wanda yanzu mun kai ga lokaci na isha, inda waɗannan bayin Allah manyan malamanmu da suka zo domin isar mana da saƙo ƙarƙashin alkitabuwar sunna, na ƙarƙashin alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda kuka ji bayani daga zariya suka zo, kuma a zariyar ma tawaga ne wadda suke ƙarƙashin marigayi wanda yake sananne gwarzo jarumi akan abin da ya shafi karanta da Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ba za mu gushe ba, muna cikin bakin ciki da takaici da bacin rai har yanzu, bisa yadda aka raba mu da shi ta hanyar zalunci da kisan girla. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya yi shahada. Waɗanda kuma suka yi wannan aika-aika, muna roƙon Allah ya saka mu Allah ya mana magana su. Kaga wannan baya da ya bari kuma ga shi suna ci gaba da gwagwarmaya waje-waje a unguwanni da garuruwa, su ma Allah ya sa albarka. Akwai Malam Dr. Kabir wanda ya isar da wannan saƙo kafin malama guda biyu da suke biye mai baya suke tsari da abin da ya ya yi mana nasiha a abin da ya shafi saɓani ƙarƙashin saɓani, kuma ya ja hankalinmu a kan riƙo da Alƙur'ani da Sunna, cewar duk abin da ya faru abin da zai warware mana shi, wato waɗannan mazdari guda biyu manya-manya, wato shi ne a samu kaci zancenka daga Alƙur'ani ko Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka muke yi, da ba zagin juna da mu yi ba, da ba ɓatan juna za mu yi. Ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kaga duk abin da ya faru na saɓani, to mu mai da shi Alƙur'ani, ka ce kaza ni na ce kaza, to mu mai da shi maganar Allah. Wa yake da gaskiya, ka ce kaza na ce kaza, mu mai da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yake da gaskiya, idan muka yi haka sai mu samu mafita, sai sa Allah ya kawo in shardiyya, yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ashe za mu yi haka ne in mun yi imani da Allah da ranar lahira. Mun sani kuma imani da Allah da ranar lahira yana ƙarƙashin abin da idan ba ka yi imani da ranar lahira mujmal ko tafsir ba, zai zamanto aqidanka ta rushe. Idan an gaya ma lahira a dunƙule ka yi imani da lahira, in an gaya ma kuma kaza da kaza za su faru a lahira, kar ka ɗauki ɗaya daga ciki ka ce ba ka yarda ba, shi ma imaninka ya yi me, ya rushe. Sannan malam ya yi magana don tabbatar mana da cewar in an ce maka hamdulillah, aka ce maka al-islam, ya yi daidai, aka ce maka at-tauhid, ya yi daidai. Tauhidin nan kuma bai zama sai an samu an-nafi wal isbat, sai an samu korewa da tabbatarwa kamar da malaman suke faɗi. Idan aka samu zallan nafi, nan ma ba ka da aqida. Idan samu zallan isbat babu nafi, nan ma fa ba a kiranka mai tauhidi. Dole sai an samu wannan combination, ka kore ka tabbatar. Shi ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ce innani bara'un mimma ta'budun, sai ce min illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kaga ya kore innani bara'un, kaga korewa ne, shi ne la ilaha. Sai ya ce kuma illa alladhi fatarani, shi ne da muke ce illa Allah. La ilaha sai muka kawo isbati mu ce mai illa Allah. To kaga dole ne duk abin da da a saba da juna ba a sabani a kan aqida. Ka yi riko can aqida daban, wanda ya riko daban, wanda ya yarda da Allah, wannan bai yarda ba, wannan ba shi yake magana. Ana mana magana a kan musamman mu da muke ƙoƙarin neman meye Qur'ani ya faɗa, meye Sunna ta faɗa. To ana samun matsaloli a tsakaninmu. Don haka da zarar mutum je wani ya leke ya karanci wani abu, sai ce labudda sai ya zo ya ɗabbaka a cikin al'umma, sai a ɓalle da rikici. Muni inda matsala ta faru, sai an samu komun rashin gaskiyanka kana da magoya baya, komun lalacewanka ya samu masu goyon bayanka. Ku kaga shi ba mu da abin yi sai mu riko da Sunna. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara masa yadda yace ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitu. Ku bi kar ku kirkiro an yi mai, an gama muku komai. Ku bi kar ku kirkiro an gama muku komai. Sannan ababen da suna nan da yawa wanda ba abun daga hankali ba ne, wanda idan ka zo ka samu haka karkata da rigima a wuri. Yanzu wani zai karanta sallah da takalmi, ma'aikin Allah ce sallatu ni alaikum khalaful yahuda, mu sallah da takalman ku saba ma yahudi.
yanzin ka karanta wannan kaga ba za ka zo ka shigo mana nan da kwaftan ga raka masallah kaga za ka tada rigima kuma haka bace me yasa da ka shigo mana da takalmi ya fara rikici eh ka karanta ka sani shi kidala amma ka san akwai gunda za ka dabbaka akwai gunda mene ba za ka dabbaka ina fata muna lura dukan mu lura da irin abubuwan da zai zo ya jawo matsaloli a tsakani yanzu kaman matsala ta jansatul istira ba rigiman da bai a bai a wannan kai musu jalasatul istira masallaci a dauke ka a fita da kai waje to idan kai jalasatul istira me yasa musallan ka sannan shi wanda bai yi ba me yasa musallan sa da zai ce a dauke ka a fita da kai waje ko kuma kana yi ya zan masallacin ta dawo an bar karban sallar cikin masallacin da kaga an samu matsala na fata muna lura yanzu ka duba karfi irin na wata ulyumna alal isra wanda mun sani cewa in dai za mu yi kan mu'adalci wannan ita ce tabbatacciyar sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da ulimna ala lisrati salat dole da mu akan me akan makula cikin sallah to zai da tun da mun fahimci haka sai aka samu wasu kuma suka samu tangarda suka je da yin zallar zuhanun su a sake sangar mun san dai babu dalili amma ba da mu mai shi da zama kun fada mu ba a ce ya shigo ya zo ya yi sallah anan sa sai mu dauke shi mu fita da shi mu ce fita to haka kai kuma da kai sallah nan ka sace wani yayi wata ulumna da suka ce a fita da shi waje kaga wannan wasu ababe ne wanda ya shigo cikin ahlus sunna yayi ta zama mata Allah ta'ala ya sauke kuma yadda matsalar social media nan ya habaka abubuwa masu dingin yawa gaske eh yanzu ka duba har ko mutum zai dauki wani abu kamar yadda malaka ya turo wani magana ai ta rikici akai to kai me yasa ka dora wa kanka duk abin da ka gani a social media sai ka yi magana yasa ka dora wa kanka wa wanda yasa daliban ahlus sunna suke da karancin biyayya wa malaman su wanda yasa safani ka dai ne zo ne mukan harkan ilimi sai ko ma zage zage ga rashin arziki kaga ya kamata mu gyara wannan na fata muna Allah akwai matsalar tasowa daga ruku idan aka taso daga ruku akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan mutum ya taso daga ruku kafin ya tafi sujada kowa gabansa ya ko mutum gabobinsa su koma mazaunin su kaga nan an samu safani da aka samu kamar yadda Sheikh Sani Musaimi lajikansa da Imam Albani akwai safani tsakanin su akwai wannan shi Albani yana cewa mai mutum ya dago daga ruku da ya wada uli abaye abin da yayi wada uli na alisa to shi ya ce da bid'a aga musulmin kuma yace to in ba a ce ma wanda ya dago daga ruku ya saki hannunsa dan bid'a ba a ce ma wanda ya dora hannun dama sa ina a haguna ya dago dan bid'a ba kaga wannan sabani ne aka samu duk dai akan wannan hadisi na kowa gaban sai koma shi musulmin yana fahimtar kafin ka tafi ruku da hannunka na ina ne kaga yana mene yana nan kirji to da ka taso daga ruku to in kana so ko ina ya koma mazauninsa ina hannunka zai koma kaga zai koma ina inda da kafin ka tafi ruku shi kuma alfani ya ce ai ma'anan ko wani gaba ya koma ka koma yanda Allah yi ka yanda Allah yi ka hannunka dai akan nan ne a gaba haka bane ya ne kaga halinka yana sake ne ko ba haka ba to kaga fahimta ne wani sun dauki wannan wasu ne sun dauki wannan bai zai zama abun ku tuna da tada jijiyar wuya ba domin na ga an samu matsaloli ma akan wannan tsakanin wasu a gabanmu ma ya faru Allah ya sauke haka muna masu godiya da wannan kokari da suka yi kuma lalle mu jinu akan abin da suka tabbatar mana shi ne da masu ma ba su da abin da za su faɗa wanda za su tabbatar da al'umma kai da ya wuce alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ala fahmi salafus salih akan fahimtar magabata na me na kware mun ya kadin mun huta Allah ya sa mu yi haka Allah ya ce mu ce mu Allah mana albarka da bada larfa mana su di duniya da lahira yanda suka zo lafiya Allah mai da su lafiya safanin da yake tsakani Allah ta'ala ya warware mana shi Allah ya kawo mana mafita kasan mu Allah ya jaurar da ita lafiya shugabannin mu Allah ya taimake su ya dora mana su akan daidai masu kokarin wargaza kasan mu Allah ya mana maganin su masu kokarin kasan mu ta tabbata addinin mu ya tabbata Allah ka taimake su ka ji kan malaman mu da su karga mu gidan gaskiya da yan uwa duka muna addu'a yan uwa muna sai dina lahira subhanaka allahumma rabbana hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin